sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar Hizba ta jihar Kano ta ce matasan nan da hukumar ta kama suna taron birthday ba masu ɗabi'ar mutanen Annabi Ludu ba ne, illa dai ‘yan daudi ne masu cashiya da muryan mata. Wani aljani ya yi shelar cewar dukan da iyaye ke wa ‘ya’yansu ‘yan mata shi ne ke jawowa aljanu suna yi musu rubdugu, don haka wannan ifrit min aljinni ya ce a yi hattara. Za ku ji shi da bakinsa. Yayin da hukumar anti-corruption ta Isimame ta kame wasu ƙusoshin kasuwar kantin kwari bisa zargin harajin harambe da kama ‘yan China, ana karɓe musu miliyan guda-guda. Wasu rahotanni na nuna cewar wani babban ƙusa ya fara yunƙurin yin amfani da babban ofishinsa wajen kawo wannan yaƙi da rashawa da cin zali tasgaro, lamarin da ke nuni da cewar dama kulɓace ke ɓarna ana cewa jaɓaji. Wani namijin hofiho ya zage dukkanin ƙwanjinsa a kan matarsa ta aure, har ma ta kai shi gaba tana neman a raba su domin kullun sandansa yana kan kafaɗarsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, musamman ma a cikin wannan yanayi na mukumukun sanyi da yawanci mutane ke cewar jaura ce ke wucewa. To ko me ake nufi da jaura? Wannan kam mun ajiye sai a shirinmu na gaba. Yusuf, muna sauraron ka. Yau dai kam za mu faro shirin ne daga kasuwar kantin kwari wacce ke a nan Kano, kasuwar da ta zama tamkar saniya da kowa ke kokawar samun dama ya tatsi rabansa. Su da kansu ‘yan kasuwar dai akan samu ‘yan hanya da wasu ma ko shago ba su da shi, amma sai su maƙe suna ƙoƙarin yadda dama za ta zo su tatsi masu fafutukar neman halak a wannan kasuwa mai albarka. A makon jiya dai, hukumar anti-corruption ƙarƙashin barista Muhyi Magajiri Mungado ta fitar da sanarwar dakatar da duk wata kankamba ta karɓe wa mutane kuɗi, balle ma a kai ga maganar kama ‘yan China a kai su ofis a tilasta musu biyan naira miliyan guda-guda. Wannan matsala dai ta kai intaha, inda ‘yan kasuwar ke cewar shi ke nan an ta san makawo ƙarshen martabar kasuwar. Sai dai kuma shigar hukumar ta anti-corruption ya faranta zuciyar ‘yan kasuwar, musamman ma inda ta haramta karɓar ko sisin kwabo daga hannun duk wani ɗan kasuwa. Wani tuntuɓe daɗin gushi kuma shi ne dakarun hukumar ta anti-corruption sun kai su mame cikin kasuwar, inda suka kame wasu ƙusoshin ofishin manajan darakta su uku, aka kuma yi awon gaba da su zuwa ofishin hukumar ta anti-corruption. Sai dai kuma wata majiya daga hukumar ta anti-corruption ta shaida wa Indaranka cewar a wannan ƙoƙari da suke yi na yin amfani da sashi na 15 na dokar su da ya ba su damar hana zalunci, sai gashi wani babban ƙusa yana ƙoƙarin yin amfani da ikonsa wajen hana hukumar hana wannan cin zali. Majiyar ta ce wannan babban ƙusa har ta kai ya hana waɗanda aka gayyata amsa gayyatar hukumar ta anti-corruption, shi ne ma dalilin da ya sa ta yi amfani da ƙarfinta wajen zuwa har cikin kasuwar aka kamo su. Yanzu haka dai an ci gaba da bincike domin sanin yadda ake karɓar waɗannan kuɗaɗe har naira miliyan guda-guda daga ‘yan China. Wani babban ɗan kasuwa da ya nema a sake sunansa ya ce bayan ‘yan China da ake karɓar miliyan guda-guda a hannunsu, an ƙaƙaba wa kowane shago na kasuwar sama da shaguna 30,000 harajin naira 1,000 guda-guda, baya ga harajin gwamnatin ƙaramar hukuma da gwamnatin jiha da ma wani haraji na ma’aikatar kasuwanci da ‘yan kasuwar suke biya. Lamarin da ya sa suka ce ‘yan ribar da suke samu ma zurarewa take yi. Wannan ɗan kasuwa da ya ce a sake sunansa ya ce tuni ya sa lawansa ya rubuta takardar ƙorafi kan yadda aka kama wani baƙonsa ɗan ƙasar waje, aka zaunar da shi kan lallai sai ya biya waccan naira miliyan guda. Za mu ci gaba da bibiyar yadda za ta kaya da ma karanto wasiƙar wancan ƙorafi. To amma a cikin hiranmu da shi manajan daraktan kasuwar ta Kwari, wanda har yanzu ba fitar da jadawalin dokar tafiyar da ofishinsa ba, wato Alhaji Abba Muhammad Bello, ya bayyana cewa yana amfani da executive power ne wajen karɓar waɗannan kuɗaɗe.
Shi kansa mai girma gwamna, daga sanda ya ayyana kafa wannan gunji ya riga ya zama doka, har zuwa sanda wannan doka za ta fito, saboda yana da executive power da zai yi naka a matsayin damarsa a matsayin nan mai girma gwamnan jihar Kano. Sannan waɗannan abubuwa da muke gabatarwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka rubuta wa gwamnati.
Alhaji Abba Bello kenan, shugaban kasuwar kantin Kwari da ke jiran jadawalin tafiyar da ofishinsa. Ita kuwa hukumar Hizba ta jihar Kano ta ja hankali kan labarin da ake yadawa na cewar matasan nan da aka tafke suna cashier birthday wai dabi'ar mutanen Annabi Ludu suke aikatawa. Hukumar tace ko ka dan abun ba haka yake ba, domin matasan dai ɗan Daudi ne, an kuma kama su ne suna cashiya, dan haka babu waccan magana. Malam Shehu Tasi'u Isaac shine mataimakin kwamandan Hizba na Kano, yayi mana ƙarin haske.
Wala Allah, abinda ke daukar hankalin mutane duk sanda aka ce an hada sansanin matasa musamman masu sana'a irin ta wannan ta ɗan Daudu, to akan samu irin wannan matsalolin, amma a tantancewar da ake yi kuma ba a samu wannan abin tabbatacce ba.
To Allah ya kyauta. Shi kuwa wani aljani ya bayar da fatawar cewar dukan budurwa yana jawo aljanu su haukanta, har ma wannan saurayin aljani yace idan iyaye suka fiye dukan ƴaƴansu ƴan mata, to wannan ne yake jawo aljanu su haukansu. Wannan aljani mai suna Dunguzu yayi ƙarin haske ta bakin wata budurwa da iyayenta ke yawan dukanta.
Eh, kuma sannan in aka kai ta gida zan sa ran babanta yake ɓaci, in sa ya kama ta da duka.
Ka cika zalimi.
Kuma tuba, ai na daina zalunci.
Dakta Yakubu mai gida Kacheko shine shehin malamin da ya ruƙiya har wannan aljani Dunguzu ya bayyana, ya kuma bayar da wannan fatawa, yayi mana ƙarin haske kan wannan batu.
Bayan sun zo ne da muka yi bincike sai muka ga cewa wani aljani ne namijin dare, shi kuma ya shiga cikin ta saboda yawan dukanta da babanta yake. Shi kuma maimakon ya taimaka mata ga ganin da taimakon ne tunda zuwa da barwan su, sai ya buru wata kofa kawai zai sai ya fita da ita ta je ta yan kwanaki, kwana uku, kwana hudu, kwana biyar, da ta bayan ta dawo kuma sannan kuma sai ya zuga uban, ya shiga cikin uban sai ya sa ta dukanta yanzu.
To amma akan wannan batu mun taba alli da masana a fannin aljanu da dangogin su, wato Dr. Muhammad Tahar Adamu wanda kuma shine kwamishinan harkokin addinai na jihar Kano, ya kuma bayyana cewar wannan zance dai gido gace kawai.
Mun faɗa sau ɗaya, mun faɗa sau biyu, mun faɗa sau uku, wannan buje ne da bori da wannan abin da ake duk abu ɗaya ne. In dai ka ce ɗan bori yana magana da aljani abin da yake yi ƙarya ne, to babu hujja da ɗan ruƙiya zai yi wannan abin ka ce daidai ne har sai ya zo da hujja daga hadisi ko aya.
Dr. Muhammad Tahar Adamu kenan, baba impossible. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio, muryar jama'a. Ita kuwa wata mata ta nemi a raba ta da kajaga wajen datse igiyar aurenta da mijinta, wanda ta ce bayan kirɓarta da yake yawan yi da zagi ta uwa ta uba, kuma baya fus wajen samar da abinci. Wakilin mu Aminu Abdu Baka noma yana da cikakken bayani.
Matar da ta garzaya ofishin kare haƙƙin ɗan Adam, inda ta kokin yadda mijinta yake gallaza mata da duka da zagi da kuma hana abinci.
Abu kaɗan sai ya ce zai kai min duka, ni kuma ban san meye hujja ba. Yana dukan nawa ma, ni buƙata ta kawai Allah da ya kawo ni nan wajen Human Rights su kwatan min haƙƙina kamar yadda Allah ya ɗaura a musu a wuyansu.
Filin da ranka yayi ƙoƙarin jin ta bakin wanda ake zargin, wato mijin ita wannan mata, amma ya gumda bakinsa. Karibiya Yalon Kabara shine shugaban kungiyar ta kare haƙƙin ɗan Adam, yayi bayanin cewar za su tura su kotu tunda sulhu ya ƙi samuwa.
To Allah ya kiyashe mu ya kuma shiga tsakanin nagar da mu. Yanzu kuwa sai babbar kotun shari'ar musulunci da ke Goron Dutse, inda kotun ta fara sauraron zargin da wata mai suna Nawara ta yi na cewar wata aminiyarta ta alkawarta mata samar mata da mijin aure, har ma ta sara ta da wani lakcara mai zaƙin murya. Amma daga ƙarshe sai ta yi ta karɓar kuɗi da sunan Toshi. Zargin da Kadijan ta musanta. Yau dai an tsaya a gaban alkali, ko da yake mai ƙara ta ce kuɗaɗen da ƴan sanda suka wasafa ba su kai yawan abin da ta yi ƙara ba. Wakilinmu Abubakar Sabo ya halarci zaman kotun ga kuma bayaninsa.
Nawaran dai ta ce ta yi ƙarar Hadiza Usman ɗin bisa cewar ta yaudare ta, ta kuma ci amanarta domin ta ce za ta samar mata mijin aure bayan ga kuɗaɗen da ta karɓe mata sama da naira 500,000 da zimmar za ta sai mata kayan ɗaki, kasancewa tana zaune ne a can ƙasa mai tsarki. Amma da mamakinta sai ta ji tuhumar da aka karanta mata a kotun ta sha bamban da wacce ta bayar, kamar yadda ta bayyana da bakinta.
To aini abin da ya bani mamaki ya zai a ce FR an kawo ta an karanta ta a gabana, sannan kuma an kawo ta amma kuma kotun ran Friday an karanta ta exactly abin da aka kawo, sannan kuma a ce ta zo gaban alkali ta canza, dama ana canza FR.
Barisa Aminu Muhammad shine lawyer wacce ake kara, bai yadda mun naɗi muryarsa ba, ya ce wacce yake karewar ta yi alheri ne amma kuma lamarin yake nema ya zama mata sharri. Kotun dai ta bayyana cewa idan Nawaran ba ta yadda da tuhumar ba ta koma gurin ƴan sandan a canja tuhumar.
To Allah ya kiyaye. To yanzu kuwa sai birnin Jos, inda waɗansu yara guda biyu suka rasa ransu. Masana a fannin lafiya kuma suka ce sun shaƙi iska mai guba ne wacce aka sa a cikin gawayin da suka kai daki domin jin dumi. Wakiliyarmu Nusaiba Umar Madaki tana da cigaban labarin.
Wannan abin tausayi ya faru ne a ƙauyen Gangare da ke jihar Plateau, inda wasu matasa guda biyu, Sammani Idris da kuma abokinsa Idris Dahiru, suka rasa rayukansu bayan da suka shaki hayakin da ya turnike ɗakin su. Wannan hayaki dai ya samu ne bayan da matasan suka kunna wuta suka kai cikin ɗakin da suke kwana, suka kuma rufe kofa da taga domin dumama ɗakin su sakamakon sanyi da ɗakin yake da shi. Mahaifin Sammani ya bayyana wannan lamari a matsayin wata jarabawa daga Ubangiji.
To da fatan dai za a yi hattara. Kamar misallama ga takardar neman taimako da wani ɗalibi da ya ce a dubi girman Allah a sake sunansa. Wannan ɗalibi da ke karatu a kwalejin koyon aikin jiya da ke nan Kano ya samu shiga aji na biyu, kuma ana neman naira 19,000 a matsayin kuɗin registration. Kuɗin da ya ce ba shi da su, ba shi dalilinsu, ga shi maraya. Don haka yake roƙon bayan Allah a samu wanda zai taimake shi domin ya samu damar ƙarasa wannan karatu na fannin lafiya. Haka kuma muna kiran Barau Abubakar wanda za a yi wa aiki a asibitin koyarwa na malami ne Kano akan naira 50,000, sai kuma Hafsat Aminu mai neman naira 58,000 bisa aiki da za a yi mata a asibitin kashi na Dala. Wata baiwar Allah wacce ta saba taimakawa ta ji kokensu ta kuma kawo musu agaji. Ubangiji ya miƙa sakayya da gidan aljanna. Taimakon da kike, Allah ya saki ɗaukin ninkin ba ninkin a gida. Wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdalla, Aminu Abdi Baka no Madin, Saiba Umar Madaki, Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura don sadan da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.